sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 2 ga watan Nuwamba. A ci gaba da kawo muku rahotanni kan yadda ƙwararru da sauran 'yan Afirka ke ganin zaben Amurka da za a yi gobe Talata. Za mu yada zango a Najeriya da Kamaru. Sani Malumfashi na tafi da rahoto na musamman wannan karan kan yanayin tsaro a arewa maso gabashin Najeriya. Babu Yakubu Makeri zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu shekaru daga 40 zuwa 26 da haihuwa da ake kira millennials da turanci suna da yawa, suna kuma taka muhimmiyar rawa a zabukan Amurka a wannan shekara. Amma kuma adadin su da suka tsaya takarar kujera a kananan hukumomi da na jihohi ya karu a wannan shekarar. A cewar kungiyar dake bin diddigin matasa masu neman takarar mukamai a fadin Amurka, wanda ake kira Millennial Action Project ko MAP a takaice, an samu adadin mutane da yawa 'yan ƙasa da shekaru 45 da suka tsaya neman takara a wannan shekarar. Yayin da batutuwa kamar sauyin yanayi da kuma tafiyar hawainiyar tattalin arziki ke zukatan mutane, matasa 'yan takara da yawa sun ce suna son a ba su dama don a dama da su wajen yin manufofi da za su shafi makomansu. Ga baki 'yan Afirka da yawa da ke Amurka, 'yancin kaɗa ƙuri'a wani abu ne mai daraja. Ivor Tsong ba Amurke ne kuma ɗan asalin Kamaru da ya zo Amurka a shekarar 1986. Ya ce kuma ƙuri'a wani abu ne da ba zai iya taɓa yin wasa da shi ba. Idan ka samu sa'ar zuwa Amurka da zama, wannan haƙƙin ya rata a wuyan ɗan ƙasa. Wato na kaɗa ƙuri'a kuma ba zan taɓa yin wasa da shi ba, saboda mun san abin da iyalanmu da 'yan uwanmu ke fuskanta a ƙasashenmu. Abinda ta son ke fada wa muryar Amurka kenan. Ya ƙara da cewa yanzu haka ana yaƙi a ƙasarmu, wanda yayi sanadiyar mutuwar 'yan uwa da abokan arziki da yawa, kuma matakin da gwamnati ta ɗauka ba zai iya kai ga yin sulhu cikin lumana ba don kawo ƙarshen rikicin. Ta son na ɗaya daga cikin 'yan Afirka miliyan 2.4 da aka haifa a Amurka. Magalibinsu sun cancanci kaɗa ƙuri'a a cewar alƙalamin ƙidayar Amurka. Yana da wani kamfanin fasaha a garin Silver Spring da ke jihar Maryland. Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayarsa na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, sun bayyana a jihohin da ake fafatawa sosai wajen samun nasarar zaben ranar Lahadi don neman goyon bayan masu kaɗa ƙuri'a da kuma ƙarfafa gwiwar masu goyon bayansu kwanaki 2 gabanin zaben shugaban ƙasa da za a yi ranar Talata don samun wa'adin shekaru 4 a fadar White House. A ziyararsa ta jihohi 5, Trump ya fara da garin Macomb da ke jihar Michigan, jihar da ya samu nasarar da ƙuri'u ƙasa da 10,011 a lokacin da ya samu galaba kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2018, yayin da yake kan hanyar lashe zaben shugaban ƙasa a lokacin. Trump zai bayyana a wurare 2 a Michigan a ranar Litinin, ciki har da inda ya yi yaƙin neman zabensa na ƙarshe shekaru 4 da suka gabata. A wani gangamin yaƙin neman zaɓe da ya yi da dare a Grand Rapids, inda masu ra'ayin mazan jiya suka fi yawa a yankin da ke yammacin jihar. Daga Michigan, Trump ya ambaci matakan kulle sanadiyar annobar coronavirus da aka sanya a ƙasashen Turai. Yana kiran su masu tsauri kuma ya sake jaddada aniyarsa ta barin harkokin tattalin arzikin ƙasar a buɗe. A Bangladesh, aƙalla mutane 50,000 suka fito kan titunan Dhaka, babban birnin ƙasar, a yau Litinin, da nuna adawa ga shugaban Faransa Emmanuel Macron, wanda ya kare sukar musulunci a matsayin 'yancin bayyana ra'ayi. Masu zanga-zangar sun buƙaci a kaurace kayayyakin Faransa, kuma sun yi ƙoƙari yin maci zuwa ofishin jakadancin Faransa, amma 'yan sanda suka hana su. Faransa muhimmiyar ƙasar hulɗar kasuwancin Bangladesh ce, kuma mai ma Bangladesh ɗin tallafi sosai. 'Yan sanda sun kiyasta cewa kimanin mutane 50,000 ne suka halarci zanga-zangar, amma waɗanda suka shirya gangamin sun ce sama da mutane 100,000 ne suka lara domin yin zanga-zangar. Macron ya janyo zanga-zanga a ƙasashen musulmi ciki har da Bangladesh, a lokacin da ya ce Faransa ba za ta taɓa yin watsi da 'yancinta na bayyana ra'ayinta kan zane-zanen barkwanci ba. kalaman nasa na zuwa ne bayan da wani ya kashe tare da sare kan wani malamin makaranta mai suna Samuel Party a farkon watan Oktoba, wanda ya nuna wa ɗalibansa wani zanen barkwanci na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda mujallar Charlie Hebdo dake Paris ta wallafa. Hukumar zaben kasar Moldova ta CEC ta sanar a yau Litinin cewa dan takara daga jam'iyyar Adawa ya samu ƙuri'u fiye da shugaban da ke kan mulki na yanzu, amma yawan ƙuri'un ba za su hana a yi zaben fadda gwani ba. Hukumar ta CEC ta ce kusan dukkan ƙuri'un da aka kirga tsohon Prime Minister Mai Sandu ya samu kashi 36.10 cikin 100, yayin da shugaba Aiko Dondon ya samu kashi 32.66 cikin 100. Ranar 15 ga watan nan na Nuwamba aka shirya za a yi zaɓe zagaye na biyu a ƙasar. Dodon, wanda shi ne minista harkokin tattalin arziki a ƙarƙashin gwamnatin kwaministanci tsakanin shekarar 2006 da 2009, ya ce ya kamata a amfani da yaran Rasha a makarantun Moldova.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni.
Kash, masu sauraro, saboda wasu dalilan da suka fi ƙarfinmu, ba za mu iya kawo muku wannan rahoto ba a halin yanzu, amma za mu kawo muku maimaicin wani rahoto makamancin wannan da Nasiru Adamu Ilhikaya ya turo.
Mutane kan fito ƙarara su nuna wanda suke marawa baya a tsakanin manyan 'yan takara biyu, wato shugaba Donald Trump na Republican da Joe Biden na Democrat. Yanayin mara bayan tamkar na masu kallon ƙwallon ƙafa ne da kan yi tsayin daka kan ƙungiyar da suke marawa baya. Ga makiyayi Muhammad Dodo Oroji, tsarin zaben Amurka ya fi na Najeriya tabbas.
Ita siyasa idan aka gama ta, domin da ake a taro ake a haɗa kai a ci gaba da gyara ƙasa. Ba wannan ya ce ai ɓangaren ga yake wannan ɓangare su ba haka suke ba. In kai daga kacci kaci kuma sai ana harin wasu shekara hudu da za su zo. Saboda haka akwai bambancin siyasar Amerika da siyasar Afirka ko a ce Najeriya.
Shi ko ministan jiragen sama Haji Sirika ya duba abin da ya zayyana da muhimmancin jihohin raba gardama ko yawan wakilai, wato electoral college.
Kuma Amerika ta yi wannan ne don kada ka karkace da kan abin da suka tsaya a kan shi na aƙida. Sai a samu waɗanda suke riƙaudin aƙida Amerika, wanda ba za su taɓa bari ba freedom and democracy ɗin, wato 'yanci demokraɗiyya ya taɓu. Tubalin shi shine jari hujja. Kar jari hujja ta taɓu, kar 'yanci demokraɗiyya su taɓu. To akwai waɗanda su ne ke da haƙƙi da alhakin kare wannan. Ko da yanzu a zahirce muna kallo kaman cewa Joe Biden zai ci, to haka yi mamaki idan su waɗancan suka fahimci in Joe Biden ya ci za a yi mata 'yanci karen tsaye ko kuma jari hujja za a kare ta, to ba su yadda ba. Sai su dawo da wani salon daban, sai dai ka ji ana cewa ai kaza ai kaza. To ni shi sanya ban ita mu kata'an wane ne zai ci ko wane ne zai faɗi.
Masanin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce akwai 'yanci muraren na furta albarkacin baki a siyasar Amurka.
Ita demokradiyya ta fi kowane tsari ba da dama, kuma Amerika tana ba da wannan dama. Alal misali za ka ga abubuwan da shi Donald Trump shugaban kasar Amerika yake yadda da ainihin wasu mu'amala da wasu mutane ba. Ba a taɓa yin shugaba da ya fito yana irin wa'annan maganganu da fito, amma da yake demokradiyya ce kuma yana da mutane da yawa a cikin karkarar Amerika musamman da su sun yadda da shi, kuma suna ganin abin da yake faɗa daidai ne, kuma su auren su ita ce mafita. Amerika ta janye daga cikin tsarin tafiyar da shugabanci da take yi na abubuwa da yawa a duniya da dawo kawai Amerika tsantsa. To kaga a wasu za su ga kamar shirme ne, to amma demokradiyya ta yadda kuma gashi mutane sun yadda da irin abin, kuma zai iya zama sun mafita a wurin, zai iya zama kuma ya zama shirme.
Jama'a na bin labarun tsarin zaben kusan kowace dakika, musamman ta kafafen yanar gizo. Nasiru Adamu Ilhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangar jiki ya tsira.
daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Kamaru. Awal Garba, muna saurari.
Gobe ne ga watan Satumba na shekarar 2020 al'umman kasar Amurka za su kada ƙuri'unsu don zaben sabon shugaban kasar wanda da jagoranci kasar tsawon shekaru hudu masu zuwa nan gaba, Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru su ma sun tufa albarkacin bakin su kan zaben kasar da za a gudanar a gobe. Alhaji Ali Lalash, ɗaya daga cikin ɗan jam'iyyar gurguzu a kasar Jamhuriyar Kamaru, ga abin da ya ce.
Wato dai za mu yi bato wato kuku za mu yi magana akan zaɓen da yake ficewa da zai fice kuku a uku ga watan Novemba a ƙasar Amerika, wato tsakanin Joe Biden kenan Democrat da kuma shi wannan Donald Trump da yake Republican. Wato a dai a takaice dai da ce baƙaƙe suna da zaɓi ƙwarai da gaske, wato da ce ƙasar Afrika za a ce musu su yi zaɓe da shi ba su shawarar cewa su zaɓi Joe Biden. To kaga dai a takaice da za a ce za a yi zaɓe da bakake gaba daya a Amerika, saboda duk abin da yake faruwa kan bakake wato ya gwandan musu wato su dubu su zabi Joe Biden. Wato kaga zabi Joe Biden kamar dai ka zabi wanda zai zo taimaka muku a matsayin ku na bakake. Abin da zan iya ga muku kenan a takaice, kafin kuma inda da ko ni tambaya ko a turo mini ni ne Ali Danash, wato mutumin SDF ne dan adawa ne a kasan Kamerun na SDF,
sai kuma Alhaji Ibrahim Jibril ne yake shi ma ya tofa albarkacin bakinsa a matsayinsa na ɗan siyasa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Zaɓe ne wato da bayan da za a yi shugaba mai barin gado bai ci wannan zaɓen ba, kasan ainihin iyayen gijinsu suna bayan shi. Idan ka ga aikin da ya yi musu bar tattalin arzikin Amurka da ya tayar, aikin da ya yi ma Yahudawa a Amurka a nan a duniya.
A gaida Awal, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Oh,
Yanzu kuma ga Sani Malumfashi da rahoto na musamman.
Yawan sace mata da mahara 'yan ta'adda ke yi a arewacin Najeriya yana ƙara ƙazamta domin irin mummunan cin mutuncin da suke yi musu na fyaɗen innar didi kullum. Bayanan da wasu mata biyu da irin wannan iftila'i ya faru da su suka mani bai da daɗin ji kuma ga ban tausayi. Matan sun ce sun daure ne su yi mana bayani domin maganar ta kai ga shugabanni da kuma mahukunta da nufin ƙara himmatuwa ga kawo ƙarshen wannan mummunan lamari don a kare 'yan baya. Su kam sun bar wa Allah komi. Ita da ta farko an je gidansu ne ba dabbobin da za a kora sai aka yi awon gaba da su.
Suka tai da mu dajin abinda duk suka ga dama haka suke yi mamu wulakanci idan wani na kallon wani sai ya zo yi abinda ya ga dama da mutum saboda ba namiji ɗaya ba ba biyu ba kowa so yake sai ya yi san ran shi ga bugu ga wulakanci ke kuma baki da ikon cewa wani ma na rike da bindiga idan baki yarda ba za a kashe ki muna ta kuka da hawaye ba mai ceto sai Allah sai da suka ga dama suka ce a ba su kuɗi ba kuɗin an so mu sai da suka gaji da riƙon mu suka sako mu suka ba mu azaba ga hanya ma muna tahiya muna haɗuwa da su. Duk wanda ka haɗu da shi nuna yake ga alamun da yake so kuma sai an baka kashi a wuce ni kaina tahiya ban iyaye da akai ta asibiti aka zo magungunan akai ta yi
ita ka wannan ta biyu sau biyu suna sace ta a lokuta daban-daban kuma labarin ɗaya ne.
Da suka mamu ɗauka ta harko sai da muka yi kwana 11 sai da aka kuɗi aka an so mu kuma sun mamu faɗe ne sosai tunda ba ƙato ɗaya da mu ba biyu ba. Dawowa ta biyu suka zo suka hali babanmu ya kare ga ƙafa kuma da suka ɗauka mu sun ɗauke mu sun mamu faɗe don sun ji mamu ciwo ne sosai sai da aka mu asibiti aka yi mu magani mu koma gida muka yi jinya.
Shin kowane irin hali waɗannan mata kan shiga idan sun koma gida cikin dangi? Khadija Sa'ad ɗaya ne daga cikin matan da ke kungiyar kare haƙƙin matan da aka zalunta kuma ta kware wajen yi musu hutuba da ban baki don kawo musu da hankali daga wancan mummunan al'amari da ya faru da su.
Duk macen da ma bata taba aure ba mu'amalanta da namiji yana zaman mata abin damuwa kasancewa abu ne na farko a rayuwanta akwai wannan tsoron mai zaman kanshi sannan duk lokacin da mace ta ji an ce ana daukan mutane ana shiga da su daji tsoranta shine su waye suke dauka yaya suke wasu irin mutane ne su kaga akwai wannan tsoron na wanda ma zai dauke ka sannan na uku wannan mugun aikin da ake aikatawa tare da su a cikin daji to duk lokacin da aka ce kana tsoron abu dan baka san shi ba me yake me yake sannan ya zo ya ce ga abin da yake so ya aikata da kai to yakan sa matan su fita daga cikin hayyacinsu wasu har sukan yi dan karaman hauka.
Babban matsala ga matan da aka yi wa mummunan fyaɗe shine kyama da shagube wanda yake tada masa hankali domin yana tunatar da su abin da ya faru da su a baya mara daɗin ji. Shin me ya fi dacewa ga dangi su yi masu?
A lokacin da irin waɗannan mata suka dawo gida babban abin da suka fi bukata shine soyayya daga gurin duk wanda yake kusa da su daga iyayensu da ƴan uwansu da kuma al'umman gari ba wai yana nufin ka rika kawo mutum duk abin da yake so ka bashi ba a'a soyayya wanda zaka rika mishi magana na hankali da zai rinka shiga cikin kwakwalwan shi domin a yi kokari a goge shi gaba ɗaya amma su gane cewa za su iya samun masoya wanda za su so su kuma ba wanda za su yi musu irin wancan
ina fahimce ki kina nufin kaman a rika kaucewa daga nuna masu kyaman cewa a aikin je wuri kaza ga abu kaza da kamata ko kuma a ce miji ya tashi dan abu kadan yana neman kai ne dan ya rabu da ita da kuma dauke masa hankali daga wancan lalura ko
kwarai da gaske to kafin ma wannan mu abinda muka so iyaye su yi mu a matsayin mu na counselors mukan so a kawo mana irin waɗannan matan da wannan matsalan ya same su saboda akwai abinda ba za su iya fada ma dangin su ba saboda akwai nauyi akwai kunya amma idan suka zo wani guri waɗanda ba wannan dangantakan na jin nauyi za su fito su faɗa saboda yanzu misali yanda ka faɗa watan mutum 10 suna amfani da ita a lokaci ɗaya kuma kowa zai yi sarrin shi dole sai ka ji yaya aka tafiyar da nata to kaga sai wanda ta sake da shi sannan za ta yadda ta faɗa gaba ɗaya to mu kuma daga abinda ta faɗa za a gane hanyar da za a sata da kuma nuna mata cewa ba lallai bane abubuwa su ci gaba da kasancewa irin wancan ga dalilin da yasa wancan ya sanci a haka wanda gaskiya wanda ba wai kansalo ba zai iya ba saboda ba aikin shi bane.
A takaice menene zaki ba su shawara dangane da
kaucewa kamar batun kyama haka da shauransu.
To shawaran da zan ba iyaye shine akwai sirri, a kowane addini sirri yana da muhimmanci. Idan yarinya dama ba ta da wanda za ta aura, aka zo aka samu irin wannan matsalan, idan so samu ne kada ma a yi mata aure da mijin da yake wannan gurin da suke, ya zai waye zama da cewa miji ne daga wani gari, kuma kar su yi tunanin cewa ai ya kamata a bashi wannan labari, yana da haƙƙi ya sani ba shi da haƙƙi, saboda zai iya zama cutuwa a wurin ƴaƴanku. So ƴaƴanku kuma duka ku yi musu nasiha da za ku zama family tsintsiya daya bakin ku daya, kowa ya yi shiru da wannan al'amari da ya faru tunda ya faru ya wuce, saboda fadan ba zai zama alkhairi ba, sharri zai zama in ba ai wasa ma auren zai lalace. Tunda ita yarinya da wuya ta fada, so su ma kada su fada kafin a aure ta, kuma ai kokari ya zama wanda za a aura ba wanda yake garin da abin ya faru bane da aka sani, in so samu ne ta je wani gari ma can mai nisa ta yi aure inda babu ma wanda ya santa, komai zai wuce ta manta a samu kwanciyar hankali.
To haka ma da kaman sir kai ma duka da wannan magana nake ga zai yi masa tasiri ko
kwarai da gaske, saboda idan sir kai suka sani yau da gobe ake gudu, wani zai ga kaman ba wani abu bane, musamman kaman mu mutanen mu bakaken fata. In ka lura ko a labari ne, yanzu misali ni nace ina da jin tsoron kenkeso, idan a turai ne duk yanda za a yi kan a hadu da kenkeso, ƴan uwa da abokan arziki za su taimake ni kan in ganshi dan asan hankali na na tashi. Amma mu a bakaki, to duk inda za a yi wata tazo da kenkeso ta wurga dan ta ga ya zan yi, idan ta wurgo shi za ta yi. To wannan dalilin yasa ya zama dole ne a kiyaye da wannan labarin, saboda idan aka faɗa sirkanta sai sun tsangwame ta.
Hajiya Khadija Sa'ad, babban jami'ar nazarin halayyar ɗan adam kuma malama a jami'a Dr. Amina Lami Abdullahi ta bi lamarin ne ta fuskoki da dama.
Bai kamata idan aka yi kidnapping matan aure aka zo aka sako ta ta dawo, a ce miji ko kuma dangogin mijin suna fushi da ita har a kai ga a sake ta ba, wannan ma abun tausayi ne. Saboda haka mazaje su yi haƙuri, su san cewa Allah ne ya kawo, kuma su iyayenmu da suke tare da mu, ya kamata shi mijin a kira shi a yi mashi magana, a yi mashi wazi sosai har zuwa ga inda hankalin shi zai kwanta. Saboda haka gwamnati ce zai ya kamata su miƙe tsaye, su san wuraren da mutanen nan da suke wannan kidnapping suke tsayawa, a kwashe su, idan aka kwashe su a yi musu hukuncin da ya kamata. Amma in ba a yi masu komi ko ba a kama su, ka gani su ma ba za su san cewa abinda suna yi ba abu mai kyau ba ne. Kuma manyan mutanen mu, iyayenmu, dattawa a cikin gari, irin wannan ya samu mace na aure, dan Allah da Annabi su miƙe tsaye, su yi ma mijin nasiha inda ya kamata, saboda ba zai ce dole sai ya sake ta ba. Saboda haka gwamnatin mu su miƙe tsaye akan maganar masu kidnapping din nan.
Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa da takwaransu na jihar Zamfara SP Shehu Muhammad, dukkaninsu suna ta ci gaba da yin kira ga jama'a cewa a sa ido, kuma da zaran irin wannan abu ya faru a gaggauta sanar da jami'an tsaro don a bi sawu a kan kari kafin su shige dawa. Sani Shabu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Amadu Fenik ya faɗa cewa hukumarsa za ta bada kowace gudunmuwa da ta dace ga kungiyar kwallon kafar matan Najeriya ta Super Falcons ta zama ɗaya daga cikin fitattun kungiyoyin kwallon kafar mata a duniya da yake jawabi a Abuja yayin wata ziyara da ya kai a helkwatan hukumar League ɗin matan Najeriya. Fenik ya ce yanzu kungiyar ta samu sabon koci da kuma sababbin 'yan wasa daga kasashen waje wanda suka bayyana sha'awarsu na yi wa ƙasar wasa. Fenik ya ce matasa ne masu jini a jika, wanda hakan zai taimaka mana mu kara tabbatar da cewa lashe kofin matan Afirka da mu kadai ne. Shugaban na hukumar NFF ya ce hukumar na kokarin shirya wasannin sada zumunta guda biyu domin kimtsa tawagar 'yan wasan akan aiki da ke gabansu. Hukumar NFF ta doki koci Randy Waldrum ya horar da 'yan wasan Super Falcons saboda ficewa da Thomas Dinabi ya yi daga kungiyar ba zato ba tsammani. Kungiyar Arsenal mai wasa a Premier League ta yi nasara mai cike da tarihi inda ta yi wa babbar 'yar adawanta Manchester United ci ɗaya mai ban haushi a can gidan Manchester United ɗin, nasarar da ta kwashe shekaru biyar ban taɓa samu ba. Arsenal ta yi wannan nasara ce ta bugun penalty da Pierre-Emerick Aubameyang ya yi a zagayen wasan na biyu a jiya Lahadi. Arsenal mai lakabi da Gunners tun cikin watan Janairun shekarar 2015 ne ta yi nasara ta ƙarshe a Manchester United a cikin wasanni 29. Sakamakon wasan na jiya ya sa har yanzu United bata yi nasara ba a Old Trafford a wannan kakar wasa ta Premier League. Arsenal ta samu daman bugun daga kai sai gola ne a lokacin da Paul Pogba ya tsaya akan kafafun Hector Bellerin a kusa da gidan United, Kana Aubameyang kuma ya cika aiki ya jefa ƙwallon a raga. A ƙasar Spain kuma Barcelona ta gaza lashe kofin La Liga bayan 'yan wasa guda goma na ƙungiyar Alves sun raba rana da Barca. Alves da aka yi wasa a gidanta ita ce ta fara kai naushin farko, yayin da mai tsaron gida Neto ɗan ƙasar Brazil ya kauce Luis Roja kuma ya zira ƙwallo a raga. 'Yan wasan Alves sun koma guda goma ne bayan da aka fitar da ɗan wasan tsakiya Jeff saboda samun katin gargaɗi da ya yi sau biyu a daidai minti 62 da yin wasan. Anthony Griezmann shi ne barki babasa a kusa da ƙarshen wasa, lamari da ya hana ta samun nasarar lashe La Liga. A ƙasar Italiya kuma Cristiano Ronaldo da ya yi wasan rabin lokaci ya zira ƙwallo sau biyu kenan bayan da ya dawo hutun mako biyu sakamakon kamuwa da COVID-19, yayin da Juventus ta yi nasara a Spezia wacce ita kuma take wasan Serie A. Ronaldo ɗan shekaru 35 a duniya bai samu damar yin wasanni hudu ba, amma ya shiga wasan da suka yi nasara da ci 2-1, kane zira ƙwallo a raga mintoci kalilan bayan dawowa daga hutun rabin lokaci. A ƙarshe kotun Ghana Black Stars Siki Akono ya bayyana dalilinsa na baiwa Jami Lewelin matashin nan damar yin wasa tare da Black Stars. A cewar Akono, dan wasan mai shekaru 19 a duniya zai taimaka wa ƙasar Ghana a wata rana idan an ba shi dama yanzu, a don haka ba zai kyale shi ba ga ƙasar Jamus. A ranar 12 ga wannan wata ne dai, Black Stars za ta kara da Sudan a garin Cape Coast kanin bayan kwanaki biyar, 'yan arewacin Afirka kuma za su amshi bakoncin Ghana a birnin Khartoum. Baba Yakub Makiri, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu shekaru daga 40 zuwa 26 da haihuwa da ake kira millennials da turanci suna da yawa, suna kuma taka muhimmiyar rawa a zaɓukan Amurka a wannan shekara. Amma kuma adadinsu da suka tsaya takarar kujera a ƙananan hukumomi da na jihohi ya ƙaru a wannan shekarar. A cewar ƙungiyar da ke bin diddigin matasa masu neman takarar mukamai a fadin Amurka, wanda ake kira Millennial Action Project ko MAP a taƙaice, an samu adadin mutane da yawa 'yan ƙasa da shekaru 45 da suka tsaya neman takarar a wannan shekarar. Ga baƙi 'yan Afirka da yawa da ke Amurka, 'yancin kaɗa ƙuri'a wani abu ne mai daraja. Ivo Tassong ba Amurke ne kuma ɗan asalin Kamaru da ya zo Amurka a shekarar 1986, ya ce kuma ƙuri'a wani abu ne da ba zai iya taɓa yin wasa da shi ba. Idan ka samu sa'ar zuwa Amurka da zama, wannan haƙƙin ya rataya a wuyan ɗan ƙasa, wato na kaɗa ƙuri'a kuma ba zan taɓa yin wasa da shi ba, saboda mun san abin da iyalanmu da 'yan uwanmu ke fuskanta a ƙasashenmu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana shi, da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamaci Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.